Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro barka da warhaka. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Saroniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, sannan kuma za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
Ga jama'a, kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 15 ga watan Disamba na shekarar 2021 za mu kammala maudu'in makon da ya gabata, inda muka fara magana akan kalmar Malam Bahaushe na ƴar mace da irin tasirin kalmar a rayuwar mata.
Yake Zara'u, muna tafa da karin bayani.
Idan masu sauraro ba ku manta ba, a makon da ya gabata ne muka dauko wannan maudu'in, inda wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da baki a zauren mu domin jin cikakken bayani akan abin da ake nufi da wannan kalma na ƴar mace. A cikin shirin namu na yau za mu koma zauren namu,
daga bisani kuma za mu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, ba tare da ɓatin lokaci ba, za mu koma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna domin jin ci gaban inda aka tsaya daga makon da ya gabata, ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baƙin da ta gayyato mana.
Wallahi mu dai gaskiya mu Hausawa muna da matsala, kuma kalmar nan ta a ce ɗan mace ko ƴar mace, kalmar nan ni ina kaman abu da suke tafiya da shi, sai an tsaya an fahimtar da mutane.
Muna jinki.
Yawa, saboda akwai inda wani yana alaka, wani zai dauki can an ce ƴar mace, yana dauka ai ya ce wanda uwar ta haife ta ba bisa sila aure ba.
Wani zai iya fasara ta
da haka. Wani kuma zai iya gane fahimtar cewa a'a, bisa koda sila aure aka haife ta, kila bata girma da ubanta ba, ko kuma a cikin gidan uwar ta fi karfin uba.
Kamar yadda maganar da Malam Bello ya faɗa na cewa uwar ke take jagorantar gidan.
Yawwa, sila biyu ce suke dauka. To Malam Binta, me ke kawowa mace ta fi karfin namiji?
Malam Bello, ba tambaya.
Yawwa.
Me yasa kake ganin me ke kawo wannan damar da mace za ta iya samu ta zama ita ce take daukar nawainiyin gida, ko take jagorantar gidan, ko kuma sai abin da ta ci ake yi a gida?
To dalilan suna da yawa. Na farko, kai in za ka yi aure, ka san gidan da za ka yi aure. Duk wanda ya sai rariya,
ya san
za ta zuwa da ruwa. Kai ne ka tashi yin aure, baka tsaya kai bincike ba yadda addini ya tanada da al'ada. Kawai ka tashi ka ga yarinya ko ƴar gidan mai kuɗi ce, ko kyawunta ya kai ka, baka tsaya ka bibi addini ta ba da tarbiyyarta da sarsalan asalinsu, ka je ka faɗa ka yi aure. Lokacin da ka yi aure, ba ta da tarbiyya, tana kokari ta juya ka daban, can kai kana son ta, duk abin da ta faɗa ba za ka iya ganin ba daidai ba ne. Kuma duk wanda ya zo ya gaya maka gaskiya akan ta, za ku iya samun saɓani da shi. Mun ga iyaye waɗanda sun samu saɓani, mutane da yawa sun samu saɓani da iyayensu. Wani ma mahaifin shi, wani da iyayen mahaifinsa mace akan matarsa tana abin da bai dace ba. Iyayensa sun kira shi, sun mashi faɗa, sun masa magana, ya gaya masa magana, kuma ya nuna ba su isa ba. To ina ga ka iyayenka ba su isa ba, wane ne wani aboki ko makwaci wanda ya isa ya gaya maka gaskiya akan iyalinka? To na farko kenan. Na biyu kuma akwai kaddara. Za ki ga wani kaddara ce ta kai shi ya je auren kaddara. Mata da ta zama balagi ta zama mai alagagai, saboda duniya a matsayinka na musulmi dole ka yi imani da kaddara, hayrawa shari. Akwai wanda shi na Allah ya jarabce shi a duniya, komai yana da, babu abin da ya rasa, amma da Allah ya tashi sai ya jarabce shi da muguwar mata.
To amma duk a bayanin nan naka kana nufin da mace da gaske din aka dauka tafi karfin gidanta ne. To amma fa akwai ƴan mata masu asali masu tarbiyya da kuma sanin ya kamata waɗanda kalmar ita wannan ta ƴar macen ta yi musu illa ko kuma ta hana su samun mazaje na gargari ba tare da dan saboda iyayensu mata sun raina iyayensu maza ba ko kuma an bar su a haka a sakaka ba. A wannan kalmar ana amfani da ita ne kawai saboda kila an ga cewa uwar bata bar ƴaƴan da sun tagayyara ko sun wulakanta a cikin gari ba ko kuma ta tsaya musu saboda ta ga uban ba zai tsaya ba. Da a halin yanzu da ake ciki muna da wannan matsalar na cewa maza da yawa za ga cewa sun saki komai na gidansu wa matansu.
To duk gidan da ke kaga an samu nasara, an samu yanda ake so, an samu tarbiyya ta kwarai, to akwai mata kwarai gidan.
Namijin kwaran ba.
Kana ma iya samun namiji shashasha wanda bai san ciwon kanshi ba. Amma eh an ka samu shi sai aka ce duk wanda Allah ya ba mata kwarai ya bashi rabin dadin.
To a ba ta gaskiya.
To wannan namiji ya zo aka samu mace ta kwarai tsayayya a cikin gida. To shine nasarar gidan.
Ai dogoro.
To shi yasa kika ga yaran samu aka san haka saboda an san komai na hannunta.
Na so a ce maganar nan kayi ta a ƙarshen wannan hirar ta ne.
Ai gaskiya ce.
Saboda kaga duk inda ka tadda namiji ya zamo talasuru a gidan shi, ya zamo solobiyo, ya zamo dan rakiya ko na ce dan amshin shata a gidansa, to a gaskiya bai tsaya ya zama cikakken namiji ba. Ya zama to namiji ka ba wa iyalinka ci, ka ba su sha, ka ba su sutura, uwa uba ka ba su muhalli, to matan nan ko ita ce yar guguwa
insha Allah.
Wallahi sai yanda kai da ita duk abin da zaka iya mata zaka iya daurewa. To ba yanda za a kira ƴaƴanka da ƴar mace
ta sauke nauyin da Allah
ya sauke ma binta. Bari ki jinga miki, iyayenmu suna faɗi mu lokaci a dai yanzu shekarunmu nan dai musu kun ga iyayenmu da dattawa ne na da. Mahaifinmu yana gaya mana cewa duk inda namiji ya zama namiji a cikin gida, wallahi mace ko ita ce ƴar guguwa, ko shedan ne yake ka ce ta yi biyayya. Amma duk inda aka samu namiji ya zama karazibe,
ya sauke nauyin,
to ya dauki nauyin da Allah ya dora mishi, yayi watsi da shi, to lalle ko gida namiji ya zama ba namiji ba, dole sai yanda aka juya shi.
Hajiya Husaina ita mace ko da a ce daga an yi kiran ladani yayi kiran sallar asuba, shedan yake dora sirdinsa akan ta. Billahi lazi na rantse muku ba kuma zan yi kafara ba, in dai namiji ya zama to tsayayye a gidansa yana tsaye da kafafunsa kamar dutse, Allah ba shedan ne dora mata sardi ba, sai dai in ba yayi
kada ke da tafi. Kuna ji duk inda kuka ga gida namiji ya bari an yi abin da aka ga dama, to shine yake da gida, shine Allah dora ma shugabanci laifin sare. Amma akan samu wasu exceptional cases, ma'ana wani abu wanda ko ga addini in muka duba gida ai akwai wanda Allah ya jarrace su da mugoyar mata, shi yasa duk uwa ta kware kowa sai ka ji cewa ne Allah ya baka mata kware. Ana samun wannan wanda zaki ga tsayayye ne, amma shi nan jarabtar shi take a duniya.
To amma ne bisa ai nayi muku magana, na daura ku akan wani ne yanzu, nace muku akwai wa'insu mata wanda suke da asali tarbiyya sanin ya mata da natsuwa, amma saboda uwa ce ta dauki dawainiyar su, ko da uban na da rai ta dauki dawainiyar ita ce saboda ya saki ya kasa, ko ita ma ta san ta ga ƴaƴanta sun wulakanta sun tagayyara, ko kuma uban ya mutu amma bata sake yin aure ba ta daki ƴaƴanta, wannan kalman na ƴar mace ce yana samun ya hana su samun mazan aure ko samu wani kima
daga ita ba. Ita karma ƴar mace ce, abin da yasa wajen sa karma ne a Hausance sa macen da aka sai mata suka kamar da su waki, in an ce ƴar mace ce kamar ni yanzu ina da ƴa sai a ce ƴar mace ce, to babu wanda aka rena mu hankali, wanda aka nuna bai san da bai da kima iri na. Ai ni aka ce mu mutunci, ni da nake da na ƴa ta ce, amma sai ga ni ba a kawo ni ba bello, sai aka ce ai ƴar mata ta ce, ai ni kasa ga kasar Hausa duk inda kika ji an ce ƴar mace ce, to a dattijai tsohin maza ba sa kallon mace ne, mai uban yare ake kallo an san ya zama talusa ne, an zama ya san ya zama magallami, kuma an san shi ne bai tsaye da kafafunsa ba kamar yadda Hajiya Jamila ta faɗa a gidansa, shi yasa aka samu ƴar mace.
Wato Zara, abinda na fahimta daga jin wannan tattaunawar tun makon da ya gabata shine kalma ce mai kaifi kuma mai iya yin illa ga rayuwar mace.
Na fahimci me kike nufi, amma kuma mu ba su uzuri mu gama jin bayanin. Bari mu koma zauren mu domin jin ƙarshen tattaunawar.
To me yasa shi wannan kalman yake yi ma irin waɗannan ƴan matan illa, duk da yake ba laifin su bane na kasancewa cikin wannan hali ko
yayin? Saboda ai kalma ce illa ta zo.
Da illa ta zo. Abin da yasa illarta yanzu shi uba fa shine ado.
Haka ba haushi.
Yau idan ƴaƴa miliyan uwa ta haifa, uban su shine adon su. Kuma ita da kanta uwar wannan uban ita da kanta shine darajarta. Shi dai wannan mijin nata, uban ƴaƴan nata, shine darajarta, shine darajar ƴaƴanta, shine kimar su da komai nasu na rayuwa. To sai aka zamanto walau ya rasu baya nan, mutane sun kasa fahimtar cewa a'a gafa abinda Allah ya aiko musu da yasa ta zamanto ita take kula da ƴaƴanta. Wasu kuma haka kawai sun ki jinin su ne sai kushi. Wasu kuma ita uwar ce ta kasa yi wa ƴaƴan nata tarbiyya ta sa su a hanya ingantacciya ko na ce kyakkyawa. Sai ya zamanto duk kowa yana lura da irin tarbiyyar su da ko da ba sa shiga harkan mutane. Tunda yanzu kin san dan adam ake kiwo ba dabba ba. An riga an gama fahimtar yaya rayuwar su take tafiya. Shikenan sai a fara jifan su da wannan kalmar. Ita kuma kin san kalma ce mai daci, ba dadi gare ta ba. Saboda kowa in za a danganta shi, so a danganta shi da ubansa.
Haka ne.
Addini ma haka yace mana. Idan abin da dadi ne, kowa da yanzu duk duniya da mun zama ƴaƴan mata, kowa zai amfani da sunan mahaifiyarsa ne. To sai addini ya ba mu cewa mu amfani da sunan mahaifinmu.
Ko mun lalace wasa?
Ai ko da ita ce ne. Kai ko kara, wanda shi kadai zai iya karewa.
To Hajiya, kaman dai da nake so mu ƙara dawowa, ina son ne mu fahimci illar da shi wannan kalma yake wa mata. ƴan mata waɗanda ba su da wani aibu amma kasancewar uwa ce kadai ta raine su, kamar yanda malama Husaina ta bada wannan hukuncin cewa wani na saurayi ma namiji ne ma an je ma auren sa, ba wai an hana shi auren bane saboda kila bai da tarbiyya ko an ga na banza bane, a'a akwai kila wani abu da suke duba cewa an har ba akwai namiji ne a cikin al'amarin ba su ba su yadda ba. Wannan ba ka ganin kamar kawai al'ada ce, saboda ai kasashen Turai za ku ga mace ma kawai akan kanta za ta iya zuwa ta je ta haihu ba tare da mata san waye uban ba, misali ta kuma raini danta ta ya zama wani babban abu, misali
ai yanzu abin da yake
al'ada mu ba
dai ba wato ya kamata ya ce
mu a nan Najeriya harkar aure tana tafiya da addini da al'ada.
Haka
wato a kullum an ce ƴar mace mata ne abu da nake so su daina ganin kamar da su waki, kuma duk inda kika ji an jefa wannan kalma
to ai bungudu ba katse ka nai ba. Abin da yasa muke ganin kamar da mu ake sunan mu ne yake yawo a ciki,
to ai abin da yasa
kuma zaka ga duk inda aka ce wannan ƴar mace ne ko dan mace ne ake dalatacce ne ake cewa ka janga ta shi ko ai ba za a taba cewa dan mace dan mace
harkar aure
dan wane ne
harkar aure
ne
yana su ko kuma
ya ku ji harkar aure duk inda mace take an cika danganta ta da uwar ta mace ga harkar namiji in ya lalace uba ne a cikin gida da shi da matarsa, idan yaro yana abin da bai daidai ba sai ce ai halin uwarsa ne ta biyu ba shi ba, amma in yana abin da yake daidai sai ce halina ne ko halin gidanmu ne, amma ga cikin al'umma in yaro na abin da bai dace ba uwansa ake haddana ta.
Tabbas ana haka.
In kuma yaro na abin da ya dace kuma wani lokaci ma sai kaga an ce uwarsu ta ba su tarbiya. Amma ku mata wani lokaci kuna cikin gida kuma mu hiranmu da muka yi waje wani lokaci ba a so a kawo muku cikin gida saboda ko wani namiji na so ya zo gida ya zama wani dan basaraki. Sai ki ga gaskiya da ake faɗi waje cikin gida ana kokari a boye muku. Irin zaman majalisa zaki ga an fito ana faɗan gaskiyan mata suna da hakuri sun san ya kamata ban bata komai ba, ta sai da ta yi gidan nan aka ci, ta sai da yaran nan ta gyara su aka je makaranta, wani na ce na bacci har da mai shari tunda karfe 6 ta tashi, shi kan shi ne mai gidan uban ita za ta sami ruwan wanka, shi kan shi uban ita za ta zaki wada mai lokacin zuwa office din kai, shi kan shi yayin shi da ya haifa bai sai da za a yi musu wanka ba, bai sai da za a kai su makaranta ba, wani ma har gaba ɗaya ma bai san komai ba, bai san wani ma zai ce shi waye zo wani aji nawa wani yake yanzu wani ma na nawa yayi, duka uwar ta kula da mijin, ta kula da ƴa, ta kula da komai, amma da an tashi an samu ya akasi na ƴa mace, da an samu ya kace da ƴa mace sai a kauce sai a ce ai uwar ta biyo ƴar mace ce saboda haka ka bata aure, baka san kuma kai mijin da kai yadda da haka ba, kai ne sakarin, kai ne baka san ciwon kanka ba, kuma kai ne ka kasa rike gidanka har aka samu ƴar mace a cikin gidanka. To saboda haka wannan kalmar ku mata ku daina ganin ku kadai ake jefa ma. Mu a maza wajen da tijai da an ce ƴar wani ce amma ƴar mace ce, to shi ne wani
an zage mijin
ko shugabanci ma wani bai bashi, zai ce mutumin da ya kasa rike gidansa ƴaƴansa ma ƴar mace ne,
So in muka ce cikin al'umma wani ma komai ba zai sai ka ba wani komai ka fito har da lokacin na siyasa mun ga siyasa da aka mai rufe aka ce sun kasa rike ya za a yi mu zabe su wannan kujera mutanen da a gidansu ma sun kasa rikewa ƴaƴan su ma mata an kasa auren su an ce musu ƴan mace ce balle su rike al'umma to abinda ake gani duk lokacin da miji aka ce an wulakantar da mata shi ko an ga mata kalami mara dadi ta kasa to shi ya kasa kuma duk lokacin da mata aka ce mijinta ya kasa ya abun kunya ai ita tayi to abun ne dan jumare da dan jumai a taba raba anta da jini abu daya ne ka tafi a daya kai ka auro ta ga addini da tanada ta zama matarka aljanna tana gagashin kafarka kai kuma dole sai ka mata adalci ka bata tarbiyya da zata koma ga yayanku sannan al'umma zata gare ku da mutunci da daraja kuma yayanku su samu albarka cikin jama'a
ni dai shawarar da zan ba mu gaba ɗayan mu shine dan Allah mu daina jifan ƴaƴan mu da wannan muguwar kalma da fa na kowa ne yau dan an kalli yadda na haifa an ce mata ƴar mace gaba ɗayan mu nan ya shafi mu saboda duk haduwa ya kamata mu yi mu ba wa ƴaƴan mu tarbiyya
ba mutun ɗaya ba
yanzu ne ai tunga al'amura suka tabe to amma in muka daure muka cire wannan muguwar kalmar daga cikin al'ummar mu wallahi ƴaƴan mu za su samu ingantacciyar rayuwa sannan ita mace da ake jifan yarta da wannan kalmar ba da san ranta hakan ya same ta ba walau mutuwar aure ba wacce take so auren ta ya mutu walau mutuwar miji ba fata ake ba to sai dole fa ta zo sai kamar kuma na uku sakakken miji wanda shi bai san menene muhimmancin kula da iyalinsa ba ma gaba daya zai iya kawai yazo cikin dare sai ƴaƴa ma sun yi bacci wani zai shigo gida ana kiran sallar asuba ya fice wani dan kar ya kawo daidai da tsinken sakacin hakori gidansa sai ya sa ya zauna a majalisa idan majalisar wacce ake sayen kwalam da makulashe ne a tande tare da shi ya koma gidansa ƴaƴansa sun yi kukan yunwa har sun kwanta to kinga dole mace ta tashi tsaye ta ga ta inganta rayuwar ƴaƴanta annan in mace dai tana tsaye ne dan kula da gidanta ba ta yi laifi ba
to haka ne gaskiya Hajiya Jamila ta riga ta gama fadin duk abin da ya kamata mu fada nan dai yadda ta fada din muna roko ga ƴan uwan Hausawa dan mafi yawanci mu ne masu jefa wannan kalami dan da wuya ka ji wani kabila ya zagi ƴaƴan shi ko kuma sun zagi ƴaƴayen su da wani kalma wanda take ba mai dadi ba sai malam Bahaushe shi kadai ne zaka ji ya dauki wata kalma mai zafi ya danganta ta da ɗan uwan shi dan haka dan Allah muna roko a fahimce mu mu ma ba san ranmu bane ko ki rasa miji ko mutuwan aure wannan yana iya faruwa daga
ko talasurin miji
yawa wannan kuma salaturin miji wannan kuma gaskiya dai addu'a kawai amma yanzu malama Binta gaskiya al'amarin yanzu ya kai magariye tikewa dan dai kawai mu babu lokacin ba ka ba dan mazan nan yanzu suna neman seti gaskiya
mazan arewa
sun barwa mata komai
wato mu maza gaskiya magana akwai wasu haƙoƙi da Allah ya dora mana ga iyalin mu idan ba mu tsaye muka rike su ba ko kuma muka yi wasa da su ko kuma muka yi musu rakon sa kai na kashi to dole ne uwa ita ba za ta bari danta ta ga ta yi gararra ba kuma daidai tarbiyyar da za ta bashi ko ta kure ce wasu suna can sun koma gefe aka san ba kai ka ci da su ba kai ka sha da su ba ko dan haya ma biya ma ake mata ka kai komai duk tarbiyyar su sai a koma gefe a majalisa ce ayar mace ce kin ji wani lokaci yariyar kirki ce amma saboda uban bai responsibility din shi hakke shi akan ƴaƴan bai to sai mutanen al'umma an san ita ke komai za ta je ta kai su makaranta ta dauko su ta biya su school fees ita za ta kai su islamiyya ta komai shi yana zan zaune ba shi aikin komai to komai tarbiyyar su in ko sun ta kowa tarbiyya a layi ko a unguwa za a je a yi musu wannan yarfe wani ƴar mace ce ko ɗan mace ne ya ma kamata irin su ya kamata a aura za a ce sun tashi wurin da mai gidan ya kasu ba su haƙoƙin shi amma uwar a tsaye take ita ce mai gidan kuma ita ce matar gidan ta ba su ta irin wannan ma gida ya kamata muna roshin muna ruguguwa
wanda ƴaƴan za su iya tsaya a kowane hali suka shiga
ai dole advantage gare ka suna iya shiga kowane hali saboda uwar su ta shiga ta fito
so kudi gidan ka
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato +1 202 205 6555. Amma kafin mu kai ga daukan wayoyinku ku shakata da wannan wakar.
Shi nake baki labari abokin da bai da tabuka.
Dalla ga kiran farko nan daga jihar Kaduna. Barka da warhaka.
Eh Hajiya, barka da kokari, barka da aiki.
Sannu, da wa muke magana?
To, sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Rigasa da yake a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala daga garin Rigasa, muna jin ka.
To masha Allah, to Hajiya, anamu hangen ko kuma yadda muka ji su ma masana Hausa su ce fasara wannan abubuwa shine cewa ai idan aka ce yar mace ba koye-koye kawai kuba ne sakaci mahaifiyar yariyar nan ta kwace gida, in ya zo gidan ma za ta iya aikin shi je ka karshiyo mana kaza, ko kuma shi da kanshi in an zo neman auren yariyar sai ya ce to ku bari ku shiga masu da Hajiya mu tattauna da sauransu. Ma'ana ta gaje gidan gaba ɗaya, komai ba ta bari ya aiwatar da wani abu a matsayin shi na mai gida. ‘Ya’yan masu san da aka ca babansu da ya kata kus duk abin da suka samu ko magana na daɗi ne ko mara daɗi, uwar za su je su gaya ma shi ma kila da kyar a gaya masu, shi ne ake cewa ai wacce ‘yar mace ne, ma’ana ‘yar macen ko a taje gun ubanta neman wuta ko neman wani abu ba za a yi ma bai dai ka je gun
mahaifiyar
ta ga.
Ina so in tambaye ka kana nufin wato gidan da ake shawara da mata shine duk wanda aka haifa daga wannan auren ya zama dan mace ko yar mace?
A'a, gidan da ba sha matan ba ta shawara da mijin, mijin ya sakar mata komai. Ai gidan da ake shawara aka ake so da amma Annabi ya ce ku shawara tsakanin ku ko da ƴaƴanka ko da waye dai shawara na da kyau. Ai ita uwar yar mace ba sa shawara ma da mijin ko dangin mijin. Ita take zartar da hukunci da ita da ƴaƴanta, shi ne ake tato. Wani mai gidan ma ya kaurace ma gidan ya ban mata komai ya ce ku je ku samu Hajiya. Kuma shi namiji shi ne jagora a rijalu qawamuna ala nisa, mazaje su ne jagora an fannin aurata da sauransu. Kin ji dalili na kenan, amma ba haka nake da Hajiya.
To na gode da ka fahimtar da ni.
Ya tashi lafiya yawa.
Har yanzu dai a jihar Kaduna a garin Zaria ga kira nan na shigowa.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Alaikum assalam, barka da warhaka.
Yawa, barka da aiki.
Sannu, da wa muke magana?
Yawa, kuna tare da Kabir Kwangila Flyover Zaria Kaduna State a tarayyar Najeriya.
To Malam Kabir, muna jin ka.
To ni na ji batutuwan da kuka yi a game da wannan kalma da ake jifan mutane da shi na ya mace ɗan nan. Gaskiya wannan kalman ta riga ta shiga cikin zukatan wasu mutanen, kuma ba a duba abin da yake jawowa kaga an bar mu mace riƙon ƴaƴan. Akwai wanda zaka ga ko mijinta ne ya rasu ko kuma dai an rabu, kaga kuma ko in ya mutu ne an bar macen da ƴaƴan, irin dangin uban ba su damu da ƴaƴan ba, sun sakan mata ta ba su kulawa, ta rene su, Allah ya laya su, to kuma wajen aure in aka tashi sai kiga ana irin wannan jifan su da shi, ana wani ƴan mace ne, to irin wannan abin gaskiya ba abu bane wanda yake da wani kyau. Ya kamata a rika duba dai kardiya ne kawai, a guji irin wannan kalmar na ƴan mace din nan. Kuma ƴaƴa matan su suka fi tausayi, su suka fi taimaka ma ƴaƴan nasu.
Mun gode Malam Kabiru daga Zaria. To ga kuma kira nan na shigowa, amma dai ba mu san ko daga wani jiha ba.
Salamu alaikum.
Alaikum salam, barka da warhaka.
Sanin ku da aiki, sunana Lawal na Lawal daga nan kamfanin Fatejaji Kaduna.
To Malam Lawal, muna jin ka.
To game da wannan maulidi da kuka kawo, to lalle kaman maganan murtala ne na rigasa, wannan abu ya zama sai a ce mama wannan magidanci solo kawai. Solo sunan shi.
Muna jin ka.
Sai a kira shi solo tunda bai iya control din gidan shi. Ya zama kawai mijin hajiya din, lalle kan tabbas.
To Malam
Lawal, ya zama mijin hajiya, magana murtala gaskiya ne.
To mun gode Malam Lawal da wannan ra'ayin naka. Yanzu kuma sai jihar Yobe.
Hello, salamu alaikum.
Alaikum salam, muna jin ka.
Ina tare da Garba injina da garin da ci karama kuma Bursari jihar Yobe.
To Malam Garba,
to wannan al'amari gaskiya mata ba suna taimakawa kwarai, iya gurgudo. Don a lokacin wani lokaci ma za a ga mace ce gaba ɗaya take rike da gida, da haka maza gaskiya a taya ɗaure da marafa. Za ka ji wani tara mata kusa wani mace shi ne ma'adalci.
To kaman dai wayan Malam Garba daga jihar Yobe ya goce, amma dai ga wani kira nan daga jihar Niger.
Assalamu alaikum.
Alaikum salam, barka da shigowa zauren namu, da wa muke magana?
Ibrahim ne wanke hula a garin Mai Godiya a Kimba.
To Malam Ibrahim, muna jin ka.
To lalle kalmar ƴa mace magana ce a dunkule, amma kuma fasara ce yana da yawa. Amma abinda nake ba ainihin mu maza shawara, da kuma ainihin sauran matayenmu gaba ɗayanmu, al'umma gaba ɗaya, don Allah a ji tsoron Allah ɓangaren tarbiyya. Domin saboda mu a fahimta ta Malam Bahaushe, in aka ce ɗan mace ko ɗan mace, to gaskiya ana tunanin tarbiyyar nan wasu a hankali ba tarbiyya.
Mun gode Malam Ibrahim daga jihar Niger. To ga kiran ƙarshe nan na shigowa daga jihar Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Alaikum salam.
Muna da Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musa, a gurguje muna jin ka.
To gaskiya al'amari dinda na shigo a gurguje, gaskiya ƴar mace idan ka ji ana ƴar mace, to abubuwa ne wanda suke. Kuma gaskiya wani zubin yana samo asali ta ɓangaren su kansu dangin miji, saboda yau idan aka ce mutum ya mutu, idan ya kasance ɓangaren da yake bai bar kuɗi ba, to za a ga ƴan uwan mijin suna ƙoƙarin ma tsoron ɗaukar ƴan wannan yaron. To kaga daga baya idan ka zo neman aure fa, dole ka je ka nemi wannan, ka je gurin wannan uwan yarinya. To kaga dole daga sai a ce ƴan mace ka aura. Kuma wani zuban gaskiya ƴan mace idan ka aure ta, ana samun irin wayannan akasin, domin idan ko da matsala ta faru, baka san inda za ka tunkara, ka san inda abin za ka yi ba. Allah iya mana iya wasa. Alhaji Musa Garuwa, tashi lafiya.
Mun gode Alhaji Musa. To masu sauraro, da wayan Alhaji Musa daga jihar Kaduna muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku a yau, kuma nan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Zahra Aminu Fage da titiyar gabatarwa, da Daniel Brown da ya bada umarni, da kuma Mr. Peter da ya daidaita mana sauti, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.
Mun ga ɗaukaka so ya haɓaka.